ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai da ya sake kaddara haduwarmu a wannan safiya mai albarka 21 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1447, wanda ya dace da 10 ga watan 3 shekara ta 2026, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma ƙarƙashin kulawar Nisa'u Sunna a nan cikin garin Mina a jihar Niger a tarayyar Najeriya. Yau kafin mu fara tafsiri, akwai tambayoyi wanda aka rubuta tun jiya, guda ka insha Allahu ta'ala za mu fara amsa waɗannan tambayoyi. Wannan ta ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Wace malam mace ce ta samu matsala da mijinta, sai ta ji kishiyoyi suna tsegume, wai mijin ya sake ta, amma shi bai faɗa mata ba, to ya za ta yi? To, na farko dai, shi saki yana da ƙa'ida. Wata ƙa'ida da saki yake da shi shine, yana daga cikin abubuwan da faruwarsu baya afkuwar shi baya da buƙatar sanin wanda aka yi wa. Ma'ana, idan aka sake ki, inda ya tabbata an sake ki, to ko kin sani ko bai sani ba, saki ya yi. Haka idan aka dawo da ke, shi ma ko kin sani ko bai sani ba, kin dawo. Malamai suna da wata ƙa'ida da suke cewa, ma'ana, duk abin da ba a sharɗanta sanin mutum a kan shi wajen yiwuwarsa ba, to ba a sharɗanta saninsa ba. Ma'ana, abin da ake nufi a nan, duk abin da ya zama ba sharaɗi ba ne sai kin sani abin zai yiwu, to idan ba ki sani ba ma ya yiwu. Ko kuma, duk abin da ba a sharɗanta yardarki ba, to yiwuwarsa ba sai kin sani ba. Ma'ana, duk abin da ya zama ba buƙatar yardarki wajen yiwuwar wannan abin, to ba buƙatar iliminki. Yanzu kamar saki ne, yanzu idan miji ya saki matarsa, ba buƙatar mace sai ta yarda za ka sake ta. To yanda ba buƙatar yardarta, haka ba buƙatar iliminta, ko ta sani ko ba ta sani ba ya yi. Kamar kome ne, mace ba sai da ta yarda mijinta zai ce ya dawo da ita ba. To yanda ba a sharɗanta yardarta ba, haka ne ilimin ta ma buƙata. To sai mu dawo ga tambaya, cewa idan mutum ya saki, ma'ana mace ce ta ji kishiyoyinta suna tsegume, suna cewa ai tuni mai gida ma ya sake ta, ba ta sani ba. wannan abin da za ta yi ba ruwanta da wannan abin da mata suke fada ne bi ba gaskiya ba ne bi ba gaskiya suke ba ne bi suna so su tunzura ta ko suna so su abin nan dinta sai ta shuta iyalin su idan tabbas haka ne wata rana mutum zai fada mata wannan kenan idan kuma ta ga abin ya ki cewa sai ta tambaye shi wa menene gaskiyar abin da ke faruwa ina jin labari cewa wai kamar ko ka sake ni ko menene me gaskiyar abu kin ga shi kuma a lokacin sai ya faɗa gaskiya idan ya sake ki sai ya faɗa abin da sake ki ba sai ya faɗa amma wai jita-jitar abokan zama ba ta nuna cewa tabbas an sake ki din har sai shi mijin ya fito ya tabbatar cewa yayi sakin ko kuma ya faɗa cewa yayi sakin shine sakin zai tabbata amma kuma idan mijinki ya faɗa wa abokiyar zaman ki ya ce ni fa na saki wanci to ba kin sako ko da ke baki sani ba saboda haka daga lokacin da kika sani to ba buƙatar ki ce ni ban yarda ba ai baka faɗa mun ba a nan ba buƙatar da ki abin ya riga ya yi Allah ya sa mu dace wannan tace assalamu alaikum mallam idan mutum ya fidda zakka in ya ba mutane dole sai ya faɗa musu cewa zakka ce ko yana iya miƙawa kawai to ya danganta zakka yana daga cikin abin da ake so a rinka bayyanar da ita abin da yasa ake so a bayyanar da zakka saboda abubuwa guda biyu abu na farko don ka kuɓuta daga mutane cewa kana ba da haƙƙin Allah a kan wannan dukiyar kada zama ka tara dukiya mai yawa kuɗi ne ko kadarori ne ko dabbobi ne idan baka zakka ba a sani ba za a yi ta surutu to amma idan kana yi ka kuɓuta daga surutun mutane abu na biyu saboda ya zama izina ga mawadata irinka ne bi wannan abin da kake yi idan ana sani sai ga yawanci mawadata kuma sun yi koyi da kai suna yi amma ba fa dole bane sai ka bayyana da ita idan ka ga dama ka ba wani a koyi kuma kake tunanin wanda ka ba din ba zai iya yin wani abu mara kyau ba dan ka bashi ba zai masa zakka ba to nan ba laifi bane ma'ana kawai ka dauko kuɗi ka ba mutum amma baka gaya masa ba zakka ce amma kai a niyyar ka zakka ta fitar wannan yayi ba sharadi bane dole sai ya san zakka ce to ba sharadi bane sai ka gaya masa zakka ne amma saboda kuɓuta daga surutu ko kuɓuta daga kokwanto ko a fita daga cikin wani yanayi na damuwa to nan ba laifi ka faɗa ka ce zakka ce amma idan ka ɓoye baka faɗa ba zakka ta yi ba za a ce wai baka fita da zakka ba Allah ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa turtuha alfuqara fa huwa khairul lakum idan kuka ɓoye sadaka malamai su ce sadaka anan ko dai sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila idan kuka ɓoye yayi idan kuma kuka bayyana shi ma wannan yayi duk ɗaya ne to da haka in ka gaya masa zakka ne yayi in ma baka faɗa masa ba zakka ne yayi zakka ta yi amma ita zakka in akwai tunanin waɗancan abubuwan ba a san kana yi ba za a yi ta surutu a ce ba ka yi kuma kana so wasu su koyi da kai su ce ai wane yana fitar da zakka Muhammad bari mu rinka fitarwa to wannan abin da ya fi shi ne ka bayyana ko ki bayyana wannan shi ne abin da ya fi Allah ya sa mu dace tambayar ta tabbata ce haƙƙoƙin mutane da ke kan mutum wanda bai iya tunawa ko kuma bai san inda suke ba wani haƙƙin na kaya ne ko magana ko kuɗi ya zai yi to a ƙa'ida kamar yadda muka karanta a baya cewa tuba daga laifi da mutum ya saba yana aikatawa kala biyu ne akwai laifin da yake tsakanin ke da Ubangiji akwai laifin da yake kuma haƙƙin wani ne laifin da yake tsakanin ke da Ubangiji ne to ne yana buƙatar abubuwa guda uku kafin Allah ya karɓi tubanki shi ne ki nadama akan wannan laifin da kike yi ki nadama cewa baki kyauta ba ba daidai ba ne sannan ki yi niyya tsakaninki da Allah ba za ki fara wannan laifin ba sannan a lokacin ki bar aikata laifin shine shuruɗin tauba to idan waɗannan abubuwa guda uku suka cika Allah zai karɓi tubanki ma'ana wannan tsakaninki ke da Allah maɗaukakin sarki kenan ki tuba ki daina ki nadama ki alƙawari ba za ki sake ba Allah zai karɓo tobarki idan kuma haƙƙin wani ne haƙƙin wani din nan ko dai haƙƙi hissi ko haƙƙi ma'anawi misali kin ci masa dukiya ko kin danne mata haƙƙinta ko kin rike mata wasu kaya nata ko kin rike mata wani bashi nata ko ta baki ajiye wasu kaya kin cinye wannan haƙƙi ne hissi ko kuma haƙƙi ma'anawi ko kin zage ta ko kin yi gulmarta ko kin ci mutuncinta wannan shi ma haƙƙi ne ma'anawi waɗannan haƙƙoƙi guda biyu idan su ne to su kuma banda waɗancan sharaɗai guda uku sai ki ƙara da ɗaya na huɗu shine ki mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa idan dukiya ce ki mayar mata da dukiyarta idan kaya ne ki mayar mata da kayanta idan wata kadara ce ki mayar mata da kadararta idan kuma zagi ne ki nema ta yafe miki idan gulma ne ki nema ta yafe miki idan cin mutunci ne ki nema ta yafe miki wannan shine idan kika yi haka Allah zai gafarta miki to sai ya zama ɗaya daga cikin abu uku ya faru ko dai wanda kika taɓa wa haƙƙi ɗin baki san inda take ba kirasa ina za ki same ta ko kuma tana nan amma kuma idan kika ce za ki je ki faɗa mata to wani abu na bala'i da masifa da tashin hankali zai faru ko kuma abin da kika ci na haƙƙin baki da shi kirasa yadda za ki ɗayan uku ɗin nan ko a ce kina ga kayan nata amma kirasa ina za ki same ta ko kuma ga kayan tana nan amma in kika je kika faɗa mata kika ce wancan na ɗaukar miki kaya to abin zai zama bala'i da masifa da tashin hankali ko kuma babu kayan ita kuma tana nan kirarsa ki kuma baki da iko ki samu wannan kayan to ya za a yi to anan sai malamai suke cewa abu biyu zaki abu na farko ki koma ga Allah ki ta tuba ga Allah ki ta nema Allah ya yafe miki akan wannan laifin da kika aikata cewa ba za ki ƙara yi ba abu na biyu ita ki ta mata addu'a akan Allah ya yafe mata kurakuranta Allah maɗaukakin sarki ya bata lada to idan kika yi haka Allah zai yafe miki ita kuma Allah zai bata lada ta musamman to sai wasu malaman suke cewa a'a idan wannan abin yana hannunki kuma akwai hanyar da za ki mayar mata ba tare da ta gane ba to abin da ya fi shi ne ki mayar mata da wannan abin ko ba ta gane ba shi kenan wannan haƙƙi ya tare da kanki idan kuma aka ce abin yana nan amma mayarwa zai zama bala'i da masifa wasu malaman suka ce karki amfani da shi sai ki bayar sadaka ita kuma sai ki ta mata addu'a ke kuma ki ta neman gafara a wajen Allah sai Allah ya bata lada ya kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe miki kurakuranki idan kuma zagi ne ko cin mutunci ne kuma akwai hanyar da za ki iya nema ta yafe miki kuma za ta iya yafe miki ko da ba ta gane kirci ba wasu malaman suka ce to sai ki bi wannan hanya ɗin misali a ce malama ce tana wa'azi ko tana karantarwa kuma kin zazzagi malama ko kin ci mutuncin malama ko kin wulakanta malama to sai ki rubuta takarda ki aika gurin wannan wa'azin malaman ki ce malama wata baiwar Allah ce gaskiya ta ɗauki haƙƙinki malama tana nema ki yafe mata shikenan idan malama ta gani ta ce na yafe to shikenan abu ya wuce kin ga baki bayyana kanki ba maybe inda kin ce malama wance ce ta san ki kuma tana ganin ta ɗauke ki da mahimmanci da girma da daraja ta gane cewa ke ce kike zaginta maybe sai alaƙa ta ƙara ɓaci sai abu ya sake lalacewa saboda me saboda yanda malama take ganin ki da mutunci da girma da daraja ke kuma kin zo kin samu wata kin gama zage malama tas tare da cewa kuma kuna mutunci tsakaninku idan kika je kika ce malama je fa na gama zage ki tas sai tashin hankali to sai ki rubuta mata kice malama wata bayar Allah ce ta yi miki abin dan Allah ki ga ki yafe mata to wanda ce ta yafe to shikenan wani abin ya yafe ko kuma malami ki rubuta yace malam ina neman yafe in yace yafe shikenan to wadannan sune hanyoyin da ake bi dan a kubuta daga haƙƙin wani kuma idan kika yi haka dan Allah zai taimake ki Allah zai yafe miki kurakuranki Allah ya yafe mana gaba daya wannan ce malam ɗaya daga cikin ɗan agajinmu na nisa'u sunna wanda ya rasu tana roƙon a yi masa addu'a, to Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya ji ɗansa, Allah ya sa aljanna ta zama mako masa, kuma Allah ya gafarta mana kurakuranmu gaba ɗaya. Wannan tana roƙon a yi mata, a yi ma yayanta addu'a, Allah ya musu, Allah a yi wa ‘ya’yanta addu’a, Allah ya musu albarka, kuma ya zaɓa musu miji na ƙwarai, kuma Allah ya ba su, su kuma mazan Allah ya ba su mata na ƙwarai, Ubangiji Allah ya ba su mazaje na gari, su matan su kuma mazan Ubangiji Allah ya haɗa su da mata na ƙwarai, Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Na'am, jiya muna cikin bayani akan abin da ya shafi yadda ya kamata ‘ya mace ta fita idan za ta fita daga gida. Sannan mun gangara da faɗin Allah, wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu. Mun zo gabar inna ma yuridu Allah, sai lokaci ya cin mana, inda na ce yau za mu yi tsokaci akan ahlul bait da kuma su wane ne ahlul bait. Ina gani ba laifi Allah rahma ya sake karanto mana ayoyin, sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya nisa annabi, ya kumatan annabi sallallahu alaihi wasallam, lastunna ka ahadin minan nisa, ba ku zama ɗaya daga cikin mata ba, inittaqaytun, idan kuka yi biyayya kuka bi Allah kuka ji tsoron Allah, fala tafdana bil qawli, kar ku dinga tausasa magana ko kuna juya magana ko kuna gwalangwaso, wa yatma alladhi fi qalbihi marad, wanda yake da cuta ta munafinci ko cuta ta sha'awa a zuciyarsa sai wani kwadai na musamman. Wa kunna qawlan ma'rufa, idan za ku yi magana ku faɗi maganar da ta dace, ku yi magana yadda Allah maɗaukakin sarki ya halarce ku yi magana ta daidai. Wa qarna fi buyutikunna, ku zauna a gidaddajinku. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, kar ku dinga fita da ado da kwalliya kamar yadda matan jahilan farko suke fita. Wa aqimna salata, ku tsaida sallah. Wa atina zakata, ku bada zakka. Wa ati'na Allaha wa rasula, ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yuridu Allahu, kadai dai Allah yana nufin, li yuzhiba ankum rijsa, ya tafiyar muku da kazanta ko datti ahlul bayt, ya ku iyalan gidan annabi. Wa yutahhirakum, ya tsarkake ku ta tsahira tsarkakewa. Wa dhkurna, ku tuna, ma yutla fi buyutikunna, abinda ake karantawa a cikin gidajenku. Min ayatillah, na daga ayoyin Allah, wal hikima da kuma sunnan manzon sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kana latifan khabira, lallai Allah mai tausayi ne, Allah maɗaukakin sarki mai ba da labari ne. waɗannan ayoyin jiya mun fassara su kamar haka amma da muka zo bayani mun zo muna bayani akan wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula cewa bayan Allah madaukakin sarki ya ce idan za su fita kar su shaba ado ko kwalliya su fita jiya mun yi bayanin irin shigar da mace ya kamata ta rinka idan za ta fita sai Allah ya ce ku bi Allah wa aqimna salata ku tsaya da sallah wannan yana nuna mana muhimmancin tsaya da sallah akan lokacinta da sharadanta da rukunanta da yanda aka ce a yi ta shi yasa ki yi kokari ki iya sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ki rinka yin sallah akan lokaci kar ki yadda wani aiki ya hana ki sallah akan lokaci sannan wa atina zakka idan Allah ya baki wadata Allah ya baki arziki ki fitar da zakka idan kin mallaki abin da ya kai zakka din kuma lokacin fitar da zakar yayi Allah ya baki kudi wanda sun kai nisabi kuma sun shekara Allah ya baki amfanin gona kin yi noma kuma kin girbe ki abin ya kai zakka Allah ya baki wasu kadarori lokacin zakka zakka ta yi sai a kiyasta sai a bayar Allah ya baki wasu dabbobi ko raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki ko raguna shi ma ki fitar da abin da ake fitarwa ma'ana duk abin da Allah ya baki na dukiya matsar akwai zakka a cikin wannan to ki tambayi nawa ne nisabin zakka din ki fitar ki ba fa bukata wa atina Allah wa rasula sannan ki ba Allah ki bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kar ki yadda a ibada ki bi wani wanda ba Allah da manzon Allah ba duk abin da ya zama wannan abin na ibada ne Allah ne ya ce a yi ko manzon Allah ne ya ce a yi to ki yi kokari ki yi irin yanda Allah ya ce a yi kuma ki yi irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shi ahlus sunna haka yake ahlus sunna baya yin wata ibada wanda zai kirkira da kanshi ahlus sunna baya yin ibada yanda ya ga dama ahlus sunna baya yin ibada yanda yake so ahlus sunna yanda annabi ya ce yayi haka zai amma yanda abdullahi dan mas'ud ya ce ittabi'u wala tabtadi'u kawai ku rinka bi kar ku kirkira faqad kusitum an riga an kisan muku ma'ana yanzu wani abu na al'amarin ibada kawai bi zami an kisan mana ba wani abu yanzu da zamu kirkiro sako na addini ba wani abu da zamu ce ga yanda zamu a'a an riga an gama komai mu aikin mu shine biyayya kawai biyayya shi yasa karki yadda wajen biyayya ki bi wani abu sakanin na manzon Allah ko ki bi wani malami sakanin yadda manzon Allah ya ce ko ki koyi da wani wanda ba haka annabi ya ce ba ki kokari duk abin da zaki na ibada ya zama kin yi yanda annabi ya ce ai kuma kin yi lokacin da annabi ya ce ai kuma kin yi adadin da annabi ya ce ai wannan shine sunna ahlus sunna ba sa kirkirar kansu wata ibada ta musamman ba sa yin wata ibada a wani yanayi sai yanda Allah ya ce sai yanda manzo Allah ya ce ai shi yasa malamai suke cewa duk abin da zaki na ibada a matsayin ki na ahlus sunna ki kula da abubuwa guda uku abu na farko yaya annabi yayi wannan abin sai ki yi irin yanda annabi yayi abu na biyu nawa annabi yayi wannan adadin sai ki yi irin adadin da annabi yayi abu na uku wani lokaci annabi yayi sai ki lokacin da annabi yayi kar ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abin a tsaye ke kuma ki ce bari ki zauna ki Allah ba zai karba ba ko kuma a ce annabi yayi kwaya bakwai sai ki ce ke bari ki kara ki goma Allah ba zai karba ba ko kuma a ce annabi yayi da yamma ke kuma zaki da safe Allah ba zai karba ba wannan shine sunna din shine ki yi adadin da annabi yayi ki yi lokacin da annabi yayi sannan kuma ki yi yanayin da annabi wannan shine sunna wannan shine bambancin ahlus sunna da dan bid'a shi dan bid'a zai iya karawa dan bid'a zai iya ragewa dan bid'a zai iya canza lokaci dan bid'a zai iya yin a wani ne wanda ba shi annabi ba to shi kuma ahlus sunna iya kokarin sa zai tsaya ne inda annabi ya ce a tsaya ba zai yi gaba ba ba zai yi baya ba inda annabi ya ce ai haka zai yi to haka ake so ki zama wajen bin Allah da wajen bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam misalla ce inna ma yuridu Allah kadai dai Allah yana nufin li yuzhiba ankum ar-rijsa, ya tafiyar muku da kazanta, ya tafiyar muku da datti, suwa ya ahli baiti mu, ya ku iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana so ya kawo muku da mummunan aiki da alfasha da kazanta da datti, wa yutahhirakum, kuma Allah ya tsarkake ku daga dukkanin wani wata barna ko wani datti, tatahira, tsarkakewa daga dukkanin wani sabo ko shirka. Wannan shine abin da Allah yake so da ku. Wannan ayar tana nuna mana falalar iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tana nuna mana falalar ahal bait. Allah da kansa yake so ya tsarkake su, ya wanke su daga duk wata kazanta, daga duk wani datti, kazanta na sabo, kazanta ta shirka, kazanta ta abinda Allah madaukakin sarki ya hana. To su wane ne ahlul bait? Malamai sun yi maganganu wajen guda biyar akan ahlul bait. Zan faɗa mana su, sai kuma in faɗi wace magana ce tafi inganci daga cikin waɗannan maganganu na malamai. Wasu daga cikin malamai sun ce ahlul bait su ne waɗannan mutane guda biyar, biyar ne wanda manzon Allah ya lullube su da mayafi, ahlul kasa, cewa waɗannan su ne ahlul bait kawai. Su ne sayyidina Aliyu da na Fatima da Al-Hasan da Husain, su hudu su ne manzon Allah ya rufe su da mayafi, ya ce ya Allah waɗannan su ne iyalan gidana. To sai su malaman suka ce waɗannan su kaɗai su ne ahlul bait. To da haka duk wata daraja da falala da girmamawa da ake magana akan ahlul bait, to ana magana ne akan waɗannan mutane hudu: Ali bin Abi Talib, Fatima radiyallahu anha, Al-Hasan wal Husain radiyallahu anhuma. Suka ce waɗannan su ne ahlul bait. Magana ta biyu daga cikin maganganun malamai, wasu kuma suka ce a ahlul bait su ne matan manzon Allah kaɗai, su kaɗai su ne ahlul bait. Suka ce ai matan manzon Allah su kaɗai su ne ahlul bait. Hujjar su a nan shi ne wannan ayat da muka karanta. Suka ce ai Allah yana magana ma a siyaƙin ayar, ko kuma a magana ahlul bait ai ta zo ne a gurin da Allah yake magana da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To tunda kalmar ahlul bait ta zo a inda Allah yake magana da matan Annabi, kenan matan Annabin nan su kadai su ne ahlul bait. Haka wasu malaman suka faɗa. Magana ta uku, wasu malaman suka ce ahlul bait su ne waɗanda aka haramta musu cin sadaka. Mun san duk wani jinin manzon Allah sadaka haramun ne a gare shi. To sadaka kamar wani datti ne, to bai kamata jinin manzon Allah ya ci wannan abin ba. Suka ce su ne waɗanda aka haramta musu sadaka. Su wane ne aka haramta musu sadaka? Su ne akwai alu, ma'ana alu Ali, iyalan gidan Ali ibn Abi Talib, da alu Aqil, da iyalan gidan Aqil ibn Ali ibn Abi Talib, da alu Ja'far, da iyalan gidan Ja'far, da alu Abbas, da iyalan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib. Cewa family din waɗannan, tunda su waɗannan jinin manzon Allah ne, su kaɗai su ne ahlul bait. Iyalan gidan sayyidina Ali, iyalan gidan su Aqil, iyalan gidan su Ja'far, iyalan gidan Abbas ibn Abdul Muttalib. Cewa waɗannan su kaɗai su ne ahlul bait. Duk waɗansu wanda ba su ba, to ba ahlul bait ba. Su kuma sun kafa hujja da hadisin da manzon Allah yake cewa inna alu Muhammadin la na'kulu sadaqa. Cewa mu iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma cin sadaka. Manzo Allah ya ce inna alu Muhammad, mu iyalan gidan Annabi Muhammad. Suka ce to waɗannan su kaɗai su ne ahlul bait. Magana ta hudu daga cikin maganganun malamai su ne malaman da suke cewa ahlul bait su ne waɗancan mutane guda kuma wanda manzon Allah ya lullube musu mayafi, su ne Ali bin Abi Talib da nana Fatima da Al-Hasan da Husain da kuma matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Cewa da su ne ahlul bait, cewa da ƴar manzon Allah da jikokinsa da sarkinshi da kuma ragowar matan manzon Allah gaba ɗaya, cewa waɗannan su ne ahlul bait. Magana ta biyar daga cikin maganganun malamai cewa dukkansu gaba ɗaya waɗanda aka ambata a baya da ahlul bait ne. Wannan su ne maganganun malamai, har maganganu biyar akan cewa su wane ne ahlul bait. Idan muka dawo kan waɗannan maganganu guda biyar, za mu ga magana ta farko masu cewa matan wannan wadanda manzon Allah ya lilibe su da mayafi su kadai su ne ahlul bait cewa wannan magana tana da rauni a ce wadannan su kadai su ne ahlul baiti magana tana da rauni domin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe su da wannan mayafin manzon Allah ya ce da su Allahumma ahli azhab anhum rijsa wa tahhirhum tadhira insha Allah wannan sunan iyalan gidana ka tafiya musu da kazanta ka tsarkake su tsarkakewa manzo Allah ya maimaita wannan so uku to anan wasu malaman suke cewa ai in ka kalli siyakin aya ana magana ne da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dukkan ajji wannan ayar ka dauki hadisi shi kadai da ya magana akan waɗannan manya-manyan bayan Allah guda hudu kace su kadai su ne ahlul baiti to ya zaka kuma da ita wannan aya ya zaka fassara ta su ya zaka ci albaita wannan aya tunda in ka kula aya tun daga lokacin da aka fara magana akan matan manzon Allah duk ana magana akan matan manzon Allah yani sa annabi ya li sa annabi har inda wannan aya ta zo inda ake ambaton ahlul baiti wa tahirukum tatahira kaga duk ana magana akan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ka ce wai waɗanda ake magana da su a wannan aya wai su ba ahlul baiti bane sai waɗanda aka ware aka ce aka a hadisi ba tunda ya zakai da waɗancan ayoyi wanda suke magana da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan ba daidai bane sannan kuma ka ware wannan su iyalan gidan annabi wanda aka haramta mu tun sadaka ka ce su kadai su ne ahlul baiti to su ma baka yi daidai ba to ya zakai da waccan aya so sai wasu malamai suke cewa ita waccan ayan ma tana magana ne akan matan manzon Allah kadai su al-Hasan da al-Husain da Ali da Nana Fatima Allah ya kare ta gare su hadisin ne ma ya shiga da su cikin ahlul bait har wasu malamai suna gani da ba dan hadisin ba su da ba su shiga ba amma hadisin ne ya shiga da su ma haka su ma waɗancan ahlul din su ma hadisin ne ya shiga da su su da haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ajin farko a cikin ahlul bait in kana magana akan iyalan gidan annabi to matan sa ne ajin farko domin in ka kalli su yakin ayar Allah madaukakin sarki da su yake yace wa qarna ku zauna suwa kaga wannan nunin nisuwa ne dabiri ne nasu ku matan manzon Allah ku zauna fi buyuti kunna ga wata nunin din ma a ina a cikin gidajenku wala tabarrajna haka kaga wannan ma nunin nisuwa ce cewa idan za ku fita kar ku yi kwalliya tabarrujul jahiliyatu dula Allah ya ce wa aqimna sannan ga wata nunin wa atina kaga wata wannan nunin ana magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na na magatu ma'ana dalla wannan nunu nunu dalla miri ne na su matan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu sai ce li yudhi ba anfu murjisa wasu malaman suka ce to me yasa nan aka kawo zamirin maza inda su kadai ake nufi sai ya ce li yudhi ba ankunna ankunna ba a ce an kun ba sai wasu malaman suke cewa to ai da an ce an kunna din da sai ya zama matan annabi ne kadai ban da wasu amma an ce an kun ne dan wal Allah wasu mazan za su iya shigowa amma wancan da ake magana a aqimna salata wa atina ma atina Allah wa aqimna salata wa atina Allah wa rasulahu wannan duk ana magana ne akan su ne su kadai wa qarna fi buyuti kunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله وأن أنا ما قلنا أكن سكري ده أكذو ما قلنا أكن أهل البيت تند أنا سوء أشجد وسوء وأنت ولا ألا تكون لذا أشجر حتى ما ذا أشجي سأكت إنما يريد ليذهب عنكم دم ما ذا سام دم شبوه دم إذا ذاك الجمعي دم ذا دمات فذاك باص الأمير ما ذا نجبان يا نسيا أيها الذين آمنوا إن هذا ما ذا دمات ba wai maza kadai ba kaga lamirin jam'i na maza za ka iya shigar da mata amma lamirin jam'i na mata ba za ka shigar da maza ba ba wanda zai ce wa qarna fi buyutikunna ana nufin har da maza maza ba za su shiga ba nan ana nufin mata kadai to da haka magana mafi inganci matan manzon Allah ahlul baitin sa ne kuma wannan ayar ma ta shigo da wasu ne amma asali da matan manzon Allah ne kuma saboda wannan zamiri na maza din shi yasa aka samu wal ali bin abi talib ya shigo Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ya shigo, sannan Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi ma ya shiga, to da Allah ya ce anku. Ina fata an gane. Wasu malaman kuma suka ce saboda lafazin ahad din, shi yasa aka mai da zamirin anku ya zama na maza. Amma dai wannan shine dalili kamar yadda malamin suke bayani. Sannan suka ce su iyalan gidan Annabi wanda aka haramta musu tun sadaka, su ma sun shiga cikin ahlul bait ko ba su shiga ba? Waɗansu malaman suka ce sun shiga, wasu suka ce a su ba su shiga ba, amma suna da falala da daraja na cewa an haramta musu tun sadaka saboda su jinin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Waɗansu malaman suka ce a su ma sun shiga, suna cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Amma dai abinda nake so kai gare shi cewa matan manzon Allah iyalan gidan manzon Allah ne. Kar wani ya zo ya ce muku matan manzon Allah ba sa cikin ahlul bait, don wannan shine aqida ta ƴan Shi'a cewa matan manzon Allah ba ahlul bait ba, kuma suna dauke da wannan aqida ne domin su ci mutuncin matan Annabi, domin su wulakanta matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan aka ce matan manzon Allah ahlul bait ne, kaga ƴan aljanna ne ke. Domin Allah ya tsarkake su, tsarkakewa Allah ya tsarkake su daga shirka, Allah ya tsarkake su daga sako, kuma sun mutu akan imani da tauhidi. To su kuma ƴan Shi'a kyashin su da matan manzon Allah da kiyayye su da matan Annabi shine suka cire su daga cikin ahlul bait. Suka ce wai na na Aisha ba ahlul bait bace, na na Hafsa ba ahlul bait bane, duk ragowar matan manzon Allah ba ahlul bait bane. Wannan ba gaskiya bane. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalan gidansa ne, ahlul bait sane, suna da falala da daraja irin wanda duk wani ahlul bait zai samu saboda auren su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kun san yana daga cikin waɗanda ƴan Shi'a suke tsana su ne matan manzon Allah, kuma waɗanda suka fi tsana a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar guda biyu, nana Aisha da nana Hafsa. Na farko saboda iyayensu, ita wannan ƴan gidansa yana Abubakar ce, ita wannan ƴan gidansa yana Umar ce. Su kuma ƴan Shi'a ba su da maƙiya a cikin sahabban Annabi fiye da waɗannan guda biyu, ba su da maƙiya a cikin sahabban Annabi fiye da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Har ma wata addu'a suke ta musamman ta tsine musu albarka, suna kiran su gumakan Qurayshawa guda biyu, haka suke kiran su, suna tsine musu albarka, suna cin mutum, suna zagin su, haka kuma suna cin mutuncin matansa. Wallahi da yawa ni na ga ƴan Shi'an da suka canja wa ƴaƴansu suna wanda suke da Abubakar ko na Aisha. Na ga ɗan Shi'an da sunan ɗansa Abubakar, amma saboda tsabar rashin mutunci yake ce masa Habu, wai ba zai iya cewa sai Abubakar ba, ba zai iya cewa Abubakar ba, saboda in ya faɗi Abubakar kamar ya faɗi sahabin Annabi. Wannan Shi'a kuma za ga sunan ƴarsa Aisha, amma zai canza mata suna, ba zai taɓa ce mata Aisha ba, sai dai ce mata Indo. To da ai ba zai ce Aishar ba, tunda shi ne abinda manzon Allah yake gaya mata. To bari ya faɗa mata wanda Annabi baya faɗa ce mata Indo. Wani ma kuma canja mata suna yake, ina sanan shi anda ya canja wa ƴarsa suna, sunanta Aisha. So da tsabar ƙin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu idan har za ka taɓa matan Annabuwa, ka taɓa manzon Allah, ka taɓa duk wanda zai ci mutuncin iyalanka, ya ci mutuncinka, musamman kuma matan da manzon Allah ya kusu. Wanda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matanka wa ka fi so, yace nana Aisha. Amma duk da irin yadda nana Aisha ta rayu da manzon Allah, da yadda ta ba wa addinin Allah gudunmuwa, da irin yabo da ta samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ƴan Shi'a ba su da abin zagi da abin tsinewa fiye da nana Aisha, Allah ya kare ta a gare ta. Na taɓa ba ku labari, wani ɗan Shi'a a Kuwait, asalinsa ɗan Kuwait ne, ana ce masa Yasir al-Habib, Allah ya tsine masa albarka. Amma yanzu ƙasar Kuwait ta kore shi, ya koma London. Duk shekara da na san duk shekara sai yayi maulidi. Maulidin ne, maulidin tsine wa nana Aisha. Zai hada mutane, kawai mutane daga ko ina a duniya ƴan Shi'a a haɗu, kawai saboda a ci mutuncin nana Aisha. Daga duk an sa bana a gurin maulidin, an rubuta Aisha la'anatullahi alayhi, duk a jikin bana din ko ina. An banda tsine wa nana Aisha da cin mutunci da ba sa komai, saboda kawai suna so su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga suke ta umatan shi. Amma idan kai musu magana kace to ta yaya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kaddara auren nana Aisha da manzo Allah manzo Allah ya fi kowa sarki a wajen Allah ya fi kowa soyuwa a wajen Allah ya fi kowa girma a wajen Allah kuma sai Allah ya hada shi aure da yar wuta sai Allah ya hada shi aure da lalatacciya sai Allah ya hada shi aure da wacce ta fi kowa lalacewa to sai zo maka da wata aqida da suke kira albada albada wannan aqida ce ta yan shi'a me ake nufi da albada albada shine dangantawa Allah jahilci ma'ana wai albada Allah bai san wani abu zai faru ba sai daga baya in ka ce a to ya aka yi manzo Allah ya aure ta sai ce da kai to ai Allah bai san za ta lalace ba shi yasa ya hada su aure sai daga baya Allah ya gano ashe ba wani ne ya kirki ba ce wannan aqida ce ta shi'a kuma kowa duk wani dan shi'a inda ya san shi'a yana da wannan aqida wannan mai aka yi a wannan aqida kenan an danganta wa Allah ne jahilci kenan akwai wani ilimi wanda Allah bai sani ba sai daga baya wannan kafirci ne duk wanda ya danganta wa Allah jahilci kafiri ne Allah madaukakin sarki baya ma'ana iliminsa baya da farko haka iliminsa baya da ƙarshe Allah ya san komai tun kafin abu ya faru Allah ya sani ya alamu ma kana wa ma yakunu law kana kaifa yakun Allah ya san abu kafin ya faru kuma Allah ya sani bayan ya faru kuma kafin abin ya faru yaya zai faru duk Allah ya sani shi yasa duk wanda ya danganta wa Allah wannan aqidar ya zama kafir ta cewa Allah bai gane ba sai daga baya wannan kafirci wannan ita ce aqida ta shi'a masu zagin sahabbai masu cin mutuncin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sawa gaba sune iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana da kyau ku san falalarsu ku san darajarsu ku san girmansu ku san kimarsu saboda wata rana za ki iya haɗuwa da wata shi'a ta zo tana ɓata miki nana Aisha ko tana cin mutuncin nana Aisha ko kuma ta zo tana yaɗa shi'anci a gidan biki ko a gidan suna to idan kina da wayewa kin san hanyar da za ki bi ki mai mata da martani ko ki yi mata raddi akan waɗannan abubuwa da suke faɗa sannan wani abu da nake so in jawo hankalinku ya kamata ku ma ku zama wakilan sunna wakilai na ahlus sunna kamar yadda za ku ga duk shi'a ba ta jin kunya ta bayyanar da shi'ancinta a ko'ina yawanci 'yan shi'a sai ga a gidan biki ma da'awa suke yi a gidan taron suna ma da'awa suke yi in za ta yi alwala ma a gaban kowa irin alwala shi'a za ta wanda ake shafan kafan na kawai ba a wankewa da ya kamata mu ma matan sunna su waye duk inda kike ki nuna ke ahlus sunna ce kuma ki bayyanar da sunna kar ki ji kyamar cewa ke ahlus sunna ce kuma kar ki ji kyamar bayyanar da sunna kuma kar ki ji kyamar da'awa akan sunna kuma kar ki ji kyamar nuna cewa bid'a illa ce wannan shine wakilci amma ya zama kina ahlus sunna wani wajen ki ji ana bata sunna ki yi shiru ko kuma ki ji ana bid'a ki yi shiru ko ki ga ana cin mutuncin sunna ki yi shiru a'a in dai har shi'a ba za ta ji kunyar nuna ita shi'a bace ita da take akan bata to yaya ke ahlus sunna dan me zaki ji kunyar bayyana da cewa ke ahlus sunna ce wannan shine kaida kuma suna nan suna ta yaduwa suna ta yada waɗannan miyagun aqidu nasu shi yasa dole ne sai kun jajirce kun zama wakilan mu musamman a cikin taruruka na mata ko a cikin zamantakewa na mata dan ku tabbatar da cewa ku ahlus sunna ne kuma kuna kare sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to da haka matan manzon Allah ahlus sunna ahlul bait ne matan manzon Allah iyalan gidansa ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito manzo Allah yake ta inni tarikum fikum khalifatay ni na bar muku khalifofi guda biyu ko ni na bar muku waɗansu ababen wasiya guda biyu abu na farko shine kitabullah littafin Allah abu na biyu wa ahlu baiti da iyalan gidana a wata rawar wa itrati tunda dai iyalan gidana wa innahuma lam yatafarraqa cewa su ba za su taɓa rabuwa da alqur'ani ba hatta yarda alayya alhawd jami'an har sai sun zo sun same ni a tafki gaba ɗayan su. To ƴan Shi'a suna fakewa da wannan hadisi, suna cewa bayan Alƙur'ani ba waɗanda za ki riƙe sai Ahlul Bait. Shi yasa duk wata ruwaya ta hadisi da ta zo daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai waɗannan sahabbai ba Ahlul Bait ba ne, to ƴan Shi'a ba su yarda da wannan ruwaya ba. Dole sai wannan ruwaya ta zo daga gurin iya ma'ana wannan a'imma nasu guda 12 da suka girgira, wanda suka fara daga Ali bin Abi Talib, Allah ya kare ta gare shi, suka kare daga wannan Al-Mahdi Al-Muntazir kamar yadda suke faɗa, ko Al-Askari. Waɗannan a'imma nasu guda 12 in kin ga sun karɓi wani hadisi sun yi aiki da shi, to su ne suka ruwaito. Tare da cewa waɗannan a'imma bayan Allah ne, mutanen kirki ne da yawa daga ciki. Kuma wani hadisin da ake danganta musu bai inganta ba, amma in dai hadisi ya zo daga wurin waɗansu sahabbai waɗanda ba waɗannan ba, ɗan Shi'a ba sa karɓa. A ce ruwayar Abu Huraira, ruwayar Abu Bakar, ruwayar Sayyidina Umar, ruwayar Sayyidina Usman, ruwayar Nana Aisha, ruwayar Nana Hafsa, haka ruwayar su Anas da makamantansu. Sai dai idan wannan ruwayar ta dace da son zuciyarsu, shine suke ɗauka suke aiki da ita. Amma idan wannan ruwayar ba ta dace da son zuciyarsu ba, matsar ba ɗaya daga cikin a'immarsu ne ya ruwaito ba, to ba za su yi aiki da wannan hadisin ba. To da sun dogara da wannan hadisin, cewa bayan littafin Allah sai abin da ya zo daga wajen Ahlul Bait. Malamai suka ce ba gaskiya ba ne, tunda akwai hadisi shi ma da ya inganta, da manzo Allah ya ce to alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin. To ya za a yi haɗa waɗannan hadisai guda biyu kuma duk sun inganta. Sai malamai suke cewa ai su kansu Ahlul Bait ɗin ai ba su zo da wani abu saɓanin abinda manzon Allah ya bari ba, sannan ba su zo da wani abu saɓanin abinda waɗancan sahabbai suka ruwaito ba. Da hadisan da sahabbai suka ruwaito, da hadisan da Ahlul Bait suka ruwaito, idan sun inganta duk ɗaya ne za a yi aiki da su. To da haka za ku yi aiki da abinda ya tabbata da gurin waɗancan sahabbai, sannan za a yi aiki da abinda ya tabbata da gurin Ahlul Bait, domin su ma abinda Ahlul Bait suke a kai bai saɓa wa Ƙur'ani ba, haka abinda sahabbai su ce a kai shi ma bai saba Al-Qur'ani ba. Shi yasa matsar wannan abin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to za a dauka aiki da shi. Wannan shine ka'ida. Makar ku zo ku ce ba ruwanku da hadisin Abu Huraira, dama yana daga cikin sahabin da suke cin mutunci, suke wulakantawa, suke zaginsa Abu Huraira. Shi kuma saboda a dukkanin sahabbai babu wanda yake da adadin hadisai masu yawa kama Abu Huraira, babu wanda ya haddace hadisai masu yawa kama Abu Huraira, babu wanda ya tattara hadisan manzon Allah da yawa kama Abu Huraira. Kuma Abu Huraira ya faɗi dalilin da yasa ya fi dukkanin sahabbai yawan ruwaito hadisi. Ya ce abinda yasa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abinda yake shagaltar da su. Waɗansu suna tafiya kasuwa, waɗansu suna tafiya gona, waɗansu suna tafiya aiki. Ya ce amma ni Abu Huraira ba inda nake zuwa, kullum ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka ga mun rabu da manzon Allah, to ya shiga wurin iyalansa, amma in dai ya fito, to ina tare da shi. To da kaga duk abinda manzon Allah zai faɗa ne akan kunnan a gaban Abu Huraira, kuma zai kiyaye zai haddace. Yayin da yawa daga cikin sahabbai wasu ƴan kasuwa ne, wasu manoma ne, wasu ma'aikata ne, Abu Huraira ya ɗaukawar kansa alƙawari zai lizumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba zai bar manzon Allah ba. Wannan tasa za ku ga da yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya kiyaye, Abu Huraira ya san su, Abu Huraira ya haddace su. Wannan shine dalilin da yasa Abu Huraira ya fi sahabbai yawan ruwaitar hadisai. To da haka duk abin da ya zo daga wajen Abu Huraira in dai ya inganta za a yi aiki da shi. Ba ma su ɗan Shi'a ba haka suke ba. Shi yasa ba su yarda da Sahihul Bukhari ba. Mu kuma Ahlus Sunna a wajenmu bayan Al-Qur'ani ba wani littafi wanda muke bautawa Allah da shi wanda ya fi inganci fiye da Sahihul Bukhari. To da babban kundin hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma mu a wajenmu yawancin hadisan duk sun inganta. Shi yasa yadda za mu yi aiki da Al-Qur'ani, haka za mu yi aiki da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ka'ida. To da aka koyi taka tsantsan da Shi'a da Shi'anci, ku tsaya ku riƙe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku yi aiki da ita. Amma addinin Shi'a ba addini ba ne, ba addini ba ne wanda Allah zai karɓa, ba addini ba ne wanda Allah zai sakayya a kai. Addinin Allah shine addinin da manzon Allah ya tafi a kansa da kuma addinin da sahabbai suka tafi a kai kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al'umma ta za su rabu gida 73 amma dukkanin su ƴan wuta ne sai guda ɗaya ce kawai take akan gaskiya sahabbai suka ce ya rasulullah wacce ce guda ɗayar manzon Allah ya ce ma ana alaihi yawm wa sahabi hanyar da nake kanta a yau ni da sahabbaina ita ce gaskiya hanyar da manzon Allah yake a kanta a yau ita ce gaskiya inji manzon Allah shi da sahabbansa kun ga abinda manzon Allah ya tafi ya bar sahabbai akai gaskiya ne abinda sahabbai suka tafi suka bar tabi'ai akan shi gaskiya ne abinda tabi'ai suka tafi suka bar tabi'u tabi'ina gaskiya ne abinda tabi'u tabi'ina suka tafi suka bar atba'u tabi'i tabi'ina gaskiya ne har abinda zai zo kan malamanmu na ahlus sunna wal jama'a wadaka duk abinda ya tabbata daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rike shi mai aiki da shi wannan addini ina fata an gane insha Allah madaukakin sarki ya ce wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna ku tuna abinda ake karantawa a cikin gidajenku a cikin gidajenku min ayatillah na daga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala me ake karantawa a gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani da sunna abinda Allah ya aika manzon Allah da shi alqur'ani shi ake karantawa sannan bayanin alqur'ani wanda manzon Allah yake shi yake yi ma'ana ku tuna abinda ake karantawa a ɗakin ku na daga ayoyin Allah wannan ilimin da manzon Allah yake karantar da ku da manzon Allah yake sanar da ku to ku tuna wannan ba karamar daraja bace da Allah madaukakin sarki ya muku wanda ake saukar da alqur'ani a ɗakunanku ake saukar da alqur'ani a ɗakunanku manzon Allah yake fadar hadisai wannan ba karamin falala bace sai Allah ya ce to ku tuna wannan falala da Allah ya muku wannan falala ku tuna da Allah ya muku wannan falala ce mai girma wanda Allah madaukakin sarki ya muku Ibn Jarir al-Tabari yake cewa ku tuna wannan ni'ima da Allah ya muku da Allah ya sanya gidajenku gidaje ne wanda za a dinga karanta alqur'ani wannan ba karamar falala bace so da haka ku sanya gidajenku ya zama gurare ne na godiyar Allah tunda ana karanta alqur'ani haka Ibn Jarir ya faɗa ma'ana wa dhkurna ni'matallahi alaykunna bi an ja'alakunna fi buyutin yutla fihi ayatullahi wal hikma wannan ni'ima ce da Allah ya kaddara a ɗakunanku ake karatun qur'ani kuma wanda yake karatun alqur'ani a ɗakunanku shine wanda ya karɓo qur'ani daga wajen Allah din wannan ba karamar ni'ima bace kuma ake karantar da sunna a ɗakunanku da wannan ne malamai suke cewa ashe ni'ima ne a gare ki a ce kina karanta qur'ani a gidanki ba karamar ni'ima bace Allah ya baki dama ki karanta qur'ani a gidanki ni'ima ce ko kuma ni'ima ce a gare ki a ce mijinki yana karatun alqur'ani a gidanki ko mijinki yana karanta qur'ani a ɗakinki wannan ba karamar ni'ima bace sannan ni'ima ce babba a ce a gidanki ana karatun qur'ani manzo Allah ya ce kar ku sanya gidajenku su zama makabarta inda ba a sallah ba a karatu ki yi kokari gidanki ya zama guri ne na karatun qur'ani da ke da ƴaƴanki ku rinka muraja'a qur'ani mai gidanki ma ki sa rinka karatun qur'ani wannan ba karamar ni'ima bace Allah yana gaya wa matan annabi su tuna wannan ni'imar da Allah ya musu su gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu haka kuma idan Allah madaukakin sarki ya baku yaya masu karatun qur'ani a gida kuma kuna karatun qur'ani a gida ko Allah ya baki miji mai karatun qur'ani ki gode wa Allah ni'ima ce Allah ya baki wata gidanta ba abinda ake ji in ba kada kada ba wata gidanta ba abinda ake ji in ba ifata ifata ba wata gidanta ba abinda ake ji in ba waƙe waƙe ba wata mata take bani labari tace ita abinda yake damunta mijinta idan yana gida inda zai yi awa 12 a gida to ba abinda yake kallo in ba wasa hausa ba kibi kawai zai sa a gaba awa 12 wasa kawai wasa hausa yake kallo ba ruwan shi ne ya ɗauki qur'ani ya karanta ko ya ɗauki wani littafin addini ya karanta ko ya kalli wani wa'azi ba ruwan shi da wannan tace wani lokacin ma mallam idan ina karatun qur'ani wallahi sai kaje na ta tsaki baya so in ina karatun qur'ani baya san qur'ani nace to me yana da aljanu mata yake masa ruqya ko kuma ki dinga karantawa da karfi a gaban shi amma ki ma in kina da karfi saboda kar aljanin su tashi su mamake ki to kaga wannan ba karamin kuskure bane a ce wai mai gidanki ba zai taba karatun Qur'ani ko so dai ba wani mutumin sai kwana 10 a gidansa bai dauki Qur'ani ba wani sai ya sati ɗaya bai karatu Qur'ani a gidansa wannan ba karamin asara bace wata sai ta yi sati a gidan a ɗakinta bata dauki Qur'ani ba wannan asara ce asara ce idan da dama kullun ki karatun Qur'ani kullun ki samu lokaci ki karanta ayoyin Allah gurgurdan abin da Allah ya furi gurgurdan yadda kika iya to sai Allah ya sa miki albarka a rayuwa to nan haka Allah yake tunatar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku tuna ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi muku inda ake karanta alqur'ani a dakunan ku to ku gode wa Allah da Allah ya kaddara a gidajen ku ake saukar da qur'ani kuma a gidajen ku ake karatun wannan alqur'ani din sannan kuma a gidajen ku ake bayar da sunna kuma a gidajen ku ake karantar da sunna sai ce inna allaha kana latif Allah madaukakin sarki mai tausayawa ne mai tausayawa ne da tausayawa sa kuma Allah zai tausaya muku sanan khabira Allah mai bada labari ne akan duk abin da kuke aikatawa kada ku ji tsoron Allah ku san me za ku aikata a cikin gidajen ku to da Allah yana gani kuma Allah zai baku labarin abin da kuke aikatawa ina gani saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu za mu tashi aya ta 35 insha Allah ko muna kyautar san me za mu rufe ne ranar asaba dan daga yau ina jin tafsirin namu sai asaba kuma bi kuma a ranar idan muka yi za a rubuta tafsiri insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kusure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yanda muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna kurakuran mu Allah ka gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana su muna tawassuli da wannan littafi naka da muke karanta muke fassarawa Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka amsa mana addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abubuwan da suke damu mu Allah ka yaye mana marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya abubuwan da suke damu mu na larura Allah ka yaye mana su Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗanda suke da matsaloli da abokanan zaman su Allah ya daidaita tsakanin su waɗanda suke da matsaloli da mazajen su Allah ya daidaita tsakanin su Allah ka ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu wanda suke da juna biyu Allah ka sauke su lafiya Allah ka sa albarka cikin duk abin da za a samu ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana zuriyar mu Allah ka sanya albarka a cikin ta wannan dauke dauke da ake yi na mutane a wannan kasa ta mu Allah ka kawo mana karshen wannan abu Allah ka kawo mana karshen wannan abin wannan abin da ake a wannan jiha Allah ka tsare mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan jiha Allah ka ba mu zaman lafiya a hujjojin musulmi gaba daya ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah yanda muka hada nan Allah ka hada mu a gidan aljanna اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله